شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi na masallacin dake cikin asibitin tarayya wanda ke garin Azarai a jahar Bauchi masallaci ne da aka saba gabatar da darussa shekaru aru-aru wato masallaci ne wanda yake da tarihi mai yawa kaman yana cikin santa na ilimi cikin wannan gari na Azarai da Allah ya albarkaci mazauna garin da ɗan garin da son addinin musulunci da kuma kokarin karatunsa da fahimtarsa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka wannan karatu da za mu fara shi a wannan rana ta yau ranar juma'a 29 ga watan juma'a ula hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 wanda yake daidai da 23 ga watan 12 shekara ta 23 ga watan 12 shekara ta 2022 Allah ya sanya albarka cikin wannan karatu da zamu fara a wannan rana Allah ya sanya shi cikin kyawawan ayyukanmu Allah ya sanya shi ya zamanto mai amfani gare mu Allah ya sanya shi ya zamanto hujja gare mu ba hujja akan mu ba bayan tattaunawa da wani sashe na wakilai na kungiyar al-iman sai aka cimma matsaya akan darussa guda biyu maudu'i guda biyu darasin aqida da kuma darasin sira kaman an samu ra'ayoyi guda biyu dan ƙarya ƙaryan tattauna da muka yi da su wani bangare na da fahimtar mu sanya littafin sira dube da cewa mun fara karatun littafin sira a masallacin kasuwar Kaji lokacin da Sheikh Abubakar Musa giya da ya tafi aikin haji to amma ba mu yi wani nisa ba inda bai fi sati uku muka yi muna yi batun da sallah ta zo ta ratsa na layya wani bangare kuma suna ga mu sanya littafi na aqida mu karanta a wannan majalisi to daga ƙarshe sai aka ce a shawarci Sheikh Abubakar Musa saboda yana da gogewa akan wannan gaba din tunda ya dau shekaru masu yawa yana karantarwa musamman a wannan majalisi kuma a wannan gari to kaga dole zai zama yana da gogewa zai bada shawarin abin da in aka sa za a fi amfana to da aka shawarce shi sai ya fi karfafa a sanya littafin sira to wannan yasa muka yanke hukuncin sanya littafin sira sannan kuma littafin da muka fara karantawa a wancan masallaci na kasuwar Kaji littafin Nurul Yaqin ne wannan littafi ne sananne Nurul Yaqin fi sirati sayyidil mursalin kusan littattafai guda biyu suka watsu mana musamman a arewacin Najeriya na sira littafi na farko shi wannan Nurul Yaqin wanda zaka ga ana karantar da yara a Islamiya summary dinsa khulasatu nuril yaqin daga galibi summary sa ake karantarwa to littafi na biyu kuma rahiqul makhtum daga wadannan littafai guda biyu sun wasu nasira to banda su akwai kuma wasu littafan da suka wasu a baya bayan nan kaman irin littafin sira na Ibn Kathir shi ma wasu amma dannan da su suka riga wasuwa to sai zamanto shi wannan littafi ko da za a neme shi a kasuwa ba zai yi wahalan samu ba shi nurul yaqin din to wannan yasa muka ga cancantan ci gaba da karanta shi mawallafin littafin Muhammad bin Afifi al-Bajuri wanda aka fi sanin sa da al-Khudri ana masa laƙabi da al-Khudri dan kasar Egypt ne malami ne a bangaren addinin musulunci da kuma tarihi to yayi rubuce-rubuce masu tarin yawa daga cikin littattafan da ya rubuta wannan littafi da muke kokarin karanta shi a wannan majalisi Nurul Yaqin yana da littafi da ya rubuta na Tarihut Tashri'il Islami kenan malami ne na tarihi sosai ya rasu kusan shekaru kusan 100 baya ya rasu shekara ta 1345 hijriya haga yanzu hijriya muna shekara 1444 kaga kenan in lissafin shekarun hijriya ne yanzu shekaransa 99 da rasuwa sai dai akwai bambanci tsakanin shekarun hijriya da na miladiya idan kana lissafin shekarun hijriya da na miladiya a duk lokacin da aka samu shekaru 30 na hijriya to idan ka duba na miladiya zaka ga 31 ne to da aka duba shekarun rasuwarsa a miladiya sai aka ga yanzu yayi shekara 95 da rasuwa kaga ya bambanta da na hijriya da shekaru 4 saboda ya rasu 1927 ne yanzu kuma muna 2022 to in ka lissafa zaka ga a cikin 2022 in aka ɗebe 1927 saura nawa ba 95 ba yawa 95 to kaga shine bambanci in mun duba na hijriya zamu ga shekara 99 yanzu da rasuwarsa amma mun duba na miladiya mu ga shekara 95 da rasuwarsa to amma kuma da yake aikin nasa yayi kyau sai Allah ya dawwamar da shi gashi kusan shekaru 100 amma kuma ana amfani da rubutun nasa dama haka ne in aiki yayi kyau Allah yakan wanzar da aiki din ai ta cin gajiyarsa ma'abocinsa kuma shine babban wanda ma zai fi kowa cin gajiyar aiki din to wannan littafi na sira gabanin mu shiga karatu cikin sa duk da cewa nasabar mun fara karatunta a kasuwar Kaji sannan kuma nasaba ce wacce take mai tsayi kwarai da gaske ya dauko nasaban annabin gaba daya tun daga kan mahaifinsa Abdullahi har zuwa kan kakansa na 20 Adnan to karanta wannan nasabar kuma mai tsayi haka musamman wanda ba daliban ilimi ba yakan rikita musu kwakwalwa saboda karatun nasaba karatu ne mai matukar wahala sosai hatta su a karan kansu Larabawa wanda ya san nasaba ana jinjina masa saboda wahalarta kamar sayyidina Abubakar ana cewa cikin sahabban annabi ba wanda ya kai shi ilimin nasaba to wannan yasa suke jinjina masa saboda yanzu duk wanda aka kamo aka ce misali Umar zai dauko ya zubo maka kakannin Umar kusan guda 50-60 idan aka ce Abdurrahman bin Auf zai zubo maka kakanninsu to kaga aiki ne mai wahala kai karan kanka ma rike kakanninka ai abu ne mai wahala to su suna da kula da nasaba har Larabawan yanzu suna da kula da nasaba amma mu al'umman mu bamu damu da nasaba ba yanzu ina ga anan zai wahala mutun ya irgo maka kakanninsa guda 7 yana da wahala amma Balarabe sai irgo maka kakanninsa guda 20 shi dan wane ne jikan wane to mu wannan bamu damu da shi Balaraba suna kula da wannan saboda suna bada muhimmanci wa kabila amma mu bamu damu ba Hausa Fulani shikenan ana rayuwa arewacin Najeriya akwai bare-bari akwai Hausa akwai Fulani su ne galibi sannan kuma ba a damu ba amma su suna mai da hankali akan da kabila da nasaba zaka tar kabila kaza tafi kabila kaza falala da daukaka to shi yasa ma an tashi auratayya kabilar da take kasa wajen daukaka ba a auren mata ga kabilar da take sama wajen daukaka to annabi Allah ya masa zabin kabila wacce take mafi daukaka ita ce kabilar Quraishawa cikin kabilun Laraba gaba daya ba kabilar da ta kai kabilar da annabi ya fito cikin ta daukaka to duk da dai ba za mu karanta nasabar gaba daya ba ina ga za mu dan karanta farkon bayani da aka kawo dangane da nasaban inda yace annasabu sharif to amma gabanin mu shiga karatu kai tsaye cikin littafin akwai muqaddima guda biyu da ya kamata mu gabatar da su idan muna da saura na lokaci sai mu shiga karatu cikin littafin idan kuma lokaci ya cin mana sai mu jinkirta fara karatu cikin littafin sai Allah ya kai mu haduwa ta gaba muqaddima ta farko mu duba a takaice menene ma'anan sira kowa ya san in an ce sira abin da ke zuwa a kwakwalwar musulmi shine tarihin annabi wannan shine abin da ke kai kawo a kwakwalwar kowane musulmi to ita sira a gurin malamai na larabci tunda kalma ce ta larabci in an ce as-sira kalma ce ta larabci suka ce ma'anan as-sira shine as-sunnatu wat-tariqatu wal-hay'atu wal-halatu allati yakunu fiha kullu insanin aw ghairi wannan shine ta'arifi da ma'ana da malaman larabci suka bawa sira suka ce abin da ake nufi da sira ita ce sunna ita ce tariqa ita ce hay'a ita ce yanayi da kowane mutum zai samu kansa a ciki ko kuma waninsa to yanzu in an ce sira ma'ananta shine sunna to me ma'anan sunna sunna kuma an ce ma udifa ila annabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin khalqiyyin aw khulqiyyin wannan ita ce sunna sunna duk abin da aka jingina zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam na daga magana ko aiki ko abin da aka yi gaban annabi bai tanka ba ko kuma dabi'unsa da halayyarsa ko kuma halittarsa wannan ita ce ma'anar sunna to kaga ai sira duk ta game waɗannan bangarori tunda idan za a yi bayani kan sira za a kawo maka bayani ne kan ayyukan da annabi ya yi za a kawo maka bayani kan maganganun annabi za a kawo maka bayani kan mu'amala annabi za a kawo maka bayani kan halayya annabi za a kawo maka bayani kan siffofi na annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam kai kenan in ka kalli sunna sunna da ake karantarwa hadisai da ake karantarwa za iya cewa su ma sira ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma tariqa suka ce ita ce tariqa abinda ake nufi da tariqa hanya wace hanya annabi ya bi wajen gudanar da rayuwarsa wajen gudanar da mu'amalarsa wajen gudanar da zamantakewarsa wannan duk ya kunshi ma'anan sira a gurin malamai na larabci to malaman siran kuma da suka zo suka yi ta'arifin sira din da cewar shine duk wani abu da aka samu da ya kunshi rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun gabanin a haife shi da kadan har mutuwarsa duk wani abu da ya shafi rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun gabanin a haife shi da kadan har zuwa mutuwarsa duk waɗannan sun kunshi sira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shine malamai suka ce wanda zai yi nazari akan sira zai nazari akan bangarorin abubuwa guda uku ne abu na farko zai yi nazari kan rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam ita kuma za ta kama tun muqaddimar haihuwa annabi wace muqaddima ce ta faru gabanin haihuwa annabi halaka giwaye abrahata ba ya taho daga yankin Yaman ba da giwaye da dandazo na mayaka da makamai masu hatsari da zimmar zai zo ya rusa ɗakin Ka'aba yana dab da shiga Makka Allah ya aiko masa tsuntsaye suna dauke da tsakuwa na wuta suka zo suka watsa musu aka halakar da rundunarsa aka halakar da giwayensa kamar yadda ayoyi na alqur'ani sura sukutum aka bamu labari suratul fil aka ma kira surar da sunan dabbobi manya da ya riko dan yazo ya rusa dakin Ka'aba da su giwaye shine aka kira surar da sunan wannan dabbobin suratul fil surar giwa giwan Abraha ta da ya taho da su zai zo ya rusa dakin Ka'aba to malamai na sira da tarihi suna cewa wannan halakar da Abraha ta da aka yi da shi da mayakansa da kuma giwaye da ya taho da su dan ya rusa dakin Ka'aba alama ce cikin alamomi da suke nuna za a samu annabi sallallahu alaihi wasallam shine malamai suke cewa irhasatu maulidin nabi muqaddima ce ta haihuwa annabi tunda in ana batiyo shi aka haifi annabi ba ana cewa shekarar giwaye ba to wannan halakar da giwayen muqaddima ce da take nuna cewa Allah zai samar da mutum wanda yake mai girman sha'ani a ban kasa shine annabi sallallahu alaihi wasallam to shine suke bayani cewa wanda zai karanta sira zai kalli bangarori guda uku bangare na farko rayuwar annabi tun muqaddimar gabanin haihuwarsa wanda muka yi isharar ta yanzu wanda ayoyin alqur'ani suka bayyana mana har zuwa mutuwansa wannan bangare na farko kenan sai bangare na biyu rayuwar sahabbansa a lokacin da yake rayi tunda abubuwan da annabi ya tayi ba shi kadai yayi tayi ba yayi tayi ne shi da sahabbansa in yaki ya fita ba shi kadai yake fita ba yana fita tare da sahabbansa in ma karantarwa ne yana karantar da sahabbansa yana umurni wa sahabbansa yana hani ga sahabbansa yana fita da su ya dawo da su ya ci abinci da su yayi shawari da su to kaga kenan lokacin da ake so a karanta tarihin annabi ai kabarin dinsa dole za a karanta wani bangarori na tarihin sahabbansa to sai kuma fiska ta uku wacce in mutun zai karanta tarihi dole ita ma ya karanta ta shine mutun zai fahimci yanda addinin musulunci ya wasu a ban kasa tunda sirar annabi tana cike da da'awa annabi ya fara da'awansa a makka mutan makka suka ce a ba sa san da'awansa ya bari shi kuma tunda Allah ya aiko shi ya za a iya bar da'awa dole ya ci gaba da da'awa tunda Allah ya aiko shi yayi suka ce ba sa so bai daddara ba yayi tayi suka ce ba sa so bai daddara ba da ƙarshe suka yanke hukuncin su kashe shi a shekara ta 10 bayan masa wahayi to babbansa a lokacin yana raye Abu Talib Abu Talib kuma tun yana karami annabi yana karami baya bari ko kuda ya sauka kansa yaran Bahaushe dan a nuna yanda yake ba annabi kulawa na musamman shi babbansa Abu Talib to shekara ta 10 da suka yi yunkurin kashe annabi sai ya kira mitin na gaggawa karkashin kabilar Banu Hashim duk kuma suka amsa tunda mutun ne mai fada aji da aka zo aka taru yace musu to Muhammadu ne fa Quraisha suka ce za su kashe kuna ga zamu yadda suka ce a har kafiran ma suka ce basu yadda ba to anan suka yi bore wa Qurayshawa su kuma Quraisha suna ganin wannan kabila ta annabi Banu Hashim kabila ce madaukakiya ba wanda ya isa ya ja da ita idan suka ce za su ja da ita su ne a ƙasa to sai suka yi wata dabara yanzu dabarar da za su yi shine su yanke duk wata mu'amala da Banu Hashim kasu siya a gurin su kasu sayar musu kasu auren musu kasu aura daga gurin su kai in sun hadu da su ma kasu musu magana to wannan yasa Banu Hashim suka samu kansu cikin kunci idan lokaci ya ba mu dama za mu zo mu karanta wannan bayani to shine suka je suka shiga cikin kogo na shi Abu Talib saboda me saboda a kare rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to bayan an fita daga wannan kogo takaddar da suka rubuta na yanke hulɗa da Banu Hashim suka je suka rataya ta jikin Ka'aba sai gara ta cinye gara ko tana cinyewa shikenan wannan abin da suka rataya ba zai amfani ba sai Banu Hashim suka fito sun jikkataka da yunwa zaman su a wannan kogo to bayan sun fito da kadan Abu Talib ya rasu bayan nan da kadan matar annabi Khadija ta rasu ha to yanzu Quraishawa dama me yasa suke daga annabi kafa ganin Abu Talib To yanzu tunda Abu Talib ya rasu, wa Allah ya hada mu da kai Muhammad, wa Allah ya hada mu da shi in ba kai ba, suka yi takan annabi za su kamar za su cinye shi danyi. To shine annabi ya bar garin Makka ya tafi Taif, saboda tsakanin Taif da Makka ba nisa sosai. Koda a yanzu daga Makka idan zaka tafi Taif, tafiyar barata, tafiyar minti 30 ne zuwa 40, kamar ka ce daga nan Azare zuwa Misa, haka tsakanin Taif da Makka yake. To annabi ya tafi can, ko zai samu mafaka a can, a can Taif, ko mutan Taif za su saurare shi, su fahimce shi, su ba shi gurbi da zai zauna ci gaba da da'awarsa ta musulunci. To da ya je su kuma sai suka kasa mutan Makka, suka masa atile, suka hada shi da kananin yara suka yi ta jifansa suka masa jina-jina. To ya dawo Makka, can bai samu karkuwa. Mutan Makka suka ce fa baka tsira ba, baka daddara ba fa. To shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga bin tawaga-tawaga na mutane lokacin aikin hajji yana tallata musu musulunci. Har yayi karo da mutan Madina. Mutan Madina kuma kayansu ne ya tsinke gindin Kaba, saboda suna rayuwa da Yahudawa a garin Madina. Yahudawa kuma mun san bisa ɗabi'arsu dama mutane ne makirai, haka kuma suke. Suna da baƙin tarihi, babu al'ummar da Allah ya halitta masu baƙin tarihi kamar Yahudawa. To Yahudawa da suke zaune da mutan Madina, al-Aws da al-Khazraj, suna ta tsoratar da su, suna firgita su cewa ai akwai annabi da Allah zai aiko, annabin ƙarshen zamani, siffarsa kaza, siffarsa kaza, duk suna faɗin siffan annabi wa mutan Madina, Aws da Khazraj. In har ya zo za mu haɗa ƙarfi da ƙarfe da shi, duk mu yaƙe ku, mu fidda ku a Madina, suke gaya wa Aws da Khazraj. Sai aka yi gam da katar, Aws da Khazraj sun je aikin hajji gurin aski Mina. Bayan an yi jifa, annabi sai ya zo yana tallata musu musulunci. Da suka ɗaga kai suka ga annabi, sai suka ga duka siffofin da Yahudawa suke zayyana musu na annabi, duk gashi nan mutumin nan fa ya cika. Take suka ce a mun karɓi wannan addinin naka, bari mu yi maza mu riga Yahudawa da suke cewa za su, in an Allah ya aiko ka, za su haɗa kai da kai su yaƙe mu, bari mu riga su yanzu mu haɗa kai da kai mu karɓi addinin nan naka. To a take suka karɓi addinin musulunci gurin annabi sallallahu alaihi wasallam. Suka ce annabi ya dawo garinsu, za su ba shi gurin zama, za su ba shi mafaka, za su ba shi kulawa, za su ba shi kariya kamar yadda za su kare matansu da 'ya'yansu. To kaga annabi sallallahu alaihi wasallam tunda dama ya zo ne ya yi da'awa, ya kira mutane zuwa ga musulunci, sai ya zama tarihinsa cike yake da yanda musulunci ya watsu. Yanda annabi ya yi da'awarsa a Makka, ya yi ta samun ƙalubale iri-iri, ya bar Makka ya dawo Madina, ya ci gaba da da'awarsa. Bayan Madina musulunci ya kafu ya yi ƙarfi, bai tsaya ba, ya dinga fita yana yaƙan wanda suka ƙi su karɓi musulunci. To wanda zai karanta tarihi ko sira ta annabi sallallahu alaihi wa sallam, waɗannan ɓangarori guda uku dole ne zai tsaya ya kalle su. Wannan muƙaddima ta farko kenan da muke so mu gabatar gabanin mu shiga karatu cikin wannan littafi. Sai muƙaddima ta biyu, ya kamata mu duba muhimmancin karatun sira. Da yawa daga cikin musulmi wasu suna gama kaman karatun sira fa'idarsa kaɗan ce, gara a karantar da mutane yanda za su yi alola, yanda za su yi sallah, karantar da su Qur'ani, a karantar da su hadisi, suna gaba fa'idan karanta sira. Amma sira karatunta yana da matukar muhimmanci ga dukkan musulmi, ba wai wasu daga cikinsu ba. Karatun sira ba a cewa yana cikin ilimin da in wasu sun karanta sun ɗauke ma wasu. Yanzu misali ilimin rabon gado, ba tilas ba ne kowa sai ya karanta, kowane musulmi a ce sai ya karanta, ba lallai ba ne. Ilimin rabon gado, in wasu daga cikin al'umma musulmi sun karanta sun ɗauke wa saura, saboda inda za a yi mutuwa, wannan wanda suka karanta za a iya zuwa su raba gado. Ba lallai kowa sai ya san ilimin rabon gado ba, amma ilimin sira fa, rayuwa annabi fa, wannan yana cikin ilimomin da wani ba zai ɗauke ma wani ba, saboda abubuwan da yake kunshi a cikinsa. tabbas karanta sirar annabi, tarihin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam, yana da muhimmanci mai tarin yawa. Malamai wasu sun lissafo fa'idojin karanta sira sama da 20, wasu sun lissafa guda 15. To za mu ɗauka ɗan daga ciki mu fito da fa'ida na karatun sirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Daga cikin fa'idoji na karanta sirar annabi sallallahu alaihi wa sallam, duk wanda yake karanta sirar annabi kaman zai ga alqur'ani ne a aikace, zai ga alqur'ani ne a aikace, saboda halayya annabi duka alqur'ani ne. To idan ka zo kana karanta tarihin rayuwarsa, zaka ga kaman yanzu qur'ani dan da ka haddace kake tilawar ayoyinsa, ga su nan fa ana dabbaka su, annabi yana dabbaka su a baccinsa, a cin abincinsa, a maganarsa, a tafiyarsa, a mu'amalarsa, a auratayyarsa, a zamantakewarsa, yana dabbaka ayoyin alqur'ani. Shi yasa ummul mu'minin Aisha, Allah ya dade ita, da aka tambaye ta kan halayya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sai ta ce kana khuluquhul qur'an, ta ce ai halayen annabi kamar alqur'ani ne. Idan kana so ka ga ɗabi'u da halayya annabi, je kaka karanta alqur'ani. Qur'ani cike yake da ɗabi'u da halayya na ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Kenan yanzu ayoyin da muka haddace, ayoyin da muke tilawarsu yau da gobe, idan muna so mu gansu a aikace, to mu karanta tarihin rayuwar annabi, za mu ga ayoyin alqur'ani a aikace, hadisan da muke karanta su muke fahimtar ma'anoninsu, to mu karanta tarihin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam, za mu ga hadisan annabi a aikace. Wannan yana daga cikin fa'idojin karanta sirar annabi, zaka fahimci yanda ake dabbaka nassoshi na shari'a. Wannan kuma zai zaburar da musulmi shi ma ya kokarin koyi da haka wajen dabbaka, kamar yadda annabi rayuwarsa cike take da dabbaka nassoshi na alqur'ani da hadisansa. Fa'ida ta biyu na karatun sirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idan mun karanta sirar annabi, mun karanta rayuwar annabi, wannan zai bamu daman koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yanzu wanda bai karanta rayuwarsa ba, zamantakewarsa, mu'amalarsa, maganarsa, ya yake magana, ya yake tafiya, wanda bai karanta ba, ya za a iya koyi da shi? Allah kuma ya ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, lallai kuna da kyakkyawan koyi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ya za a yi mu koyi da manzon Allah? Sai mun karanta tarihin rayuwarsa, mun ga yayayi rayuwarsa, yayayi mu'amalansa, yayayi zamantakewansa, ya auratayyarsa take, ya yake cin abinci, ya yake sanya sutura, duk wannan sai mun karanta ne mu iya koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ka kenan tunda Allah mana umurni mu yi koyi da shi, kuma ba za mu iya koyi da shi ba sai mun san yanda ya gudanar da rayuwarsa. Ka kenan wannan na hukunta mu yi kokarin karatun tarihin rayuwarsa saboda mu yi koyi da shi. Sai fa'idan karatun sira ta uku, idan kana karanta sirar annabi, kana karanta tarihin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam, kaga irin bajinta na annabi, irin nagarta na annabi, kyawawan halaye irin nasa, haƙuri irin nasa, taushin hali irin nasa, tausayi irin nasa, wannan zai ƙara maka soyayyarsa, zai ƙara sanya maka soyayyarsa a cikin zuciyarka. Kaji an ce yayi mu'amala da wani iri kaza, ya masa cutarwa iri kaza, annabi yayi haƙuri, ya kau da kai. Yayi mu'amala da wani kaza, ya cutar da shi iri kaza, annabi ya kau da kai, yayi haƙuri. Wannan sai ƙara sanya maka soyayyarsa a cikin zuciyarka. Ita kuma soyayya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam imani ne. Duk wanda yake son annabi mumini ne, wanda kuma yake kin annabi ba mumini bane, zai iya zama kafiri ko ya zama munafiki. Tunda in har annabi zai ce mana son sahabbansa imani ne, kin sahabbansa munafurci ne ina yaga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akwai hadisin da Imam Muslim ya fitar da shi cikin sahihinsa, hadisin da Anas dan Malik aka samu daga gare shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce thalathum man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, abubuwa guda uku duk wanda suka tattaru tare da shi, wannan abubuwa guda uku suka kasance tare da shi, wannan ya dandane dandanan imani, wannan ya samu zakin imani, wato wannan ya kai makwara wajen imani, duk wanda ya sufanta da sufofi guda uku. Inja Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahu, wanda Allah da manzansa suka fi soyuwa gare shi sama da wani wanda ba su ba. Ka kenan yanzu mutum ya zamanto yana son manzon Allah, alama ce ta me? Ta karfin imaninsa. To yanzu idan kana karanta tarihin rayuwarsa, kana ganin kyawawan ɗabi'unsa da mu'amalarsa da zamantakewansa da haƙurinsa da taushin halinsa da tausayinsa da jin ƙainsa, wannan zai ƙara maka soyayya annabi, kenan zai ƙara maka imani. Saboda duk lokacin da soyayyarka ta ƙaru ga annabi, a wannan lokaci imaninka ma zai ƙaru. To kaga wannan zai nuna mana fa'idan karatun wannan ilimi na sira. Saboda mai duk wanda ke karanta dole zai ga abubuwa na nagarta tattare da annabi. Gani kuma zai ƙara masa soyayya annabi. A lokacin da soyayya annabi ta ƙara cikin zuciyarka, a lokacin kuma imaninka ya ƙaru. Annabi ya ce la yadkhulul jannata illa almu'min, ba mai shiga aljanna sai mu'mini. To kaga yanzu sababin da zai saka shiga aljanna zai ta ƙaruwa, sakamakon me? Sakamakon karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuma tabbas manzon Allah ya cancanci a so shi, ba ma musulmi ba, har kafiri ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya cancanci kafiri ya so shi, saboda ya hada siffofin da suke sa a so mutum. Malamai suka ce siffofin da suke sa a so mutum guda uku ne, ko da abubuwan da suke sa suke gadarwa mutum soyayya guda uku, inji malamai. Abu na farko kyan halitta. Wani zaka ga kyan halittan da Allah masa ne kake son sa. Yanzu ko da aure aka tashi, zaka ga galibi namiji ya fi so ya samu kyakkyawan mace. Idan ya samu kyakkyawan mace sai ya ji yana son ta. To kaga daga cikin sabubba da suke jawo soyayya akwai ne? Akwai kyan halitta. Annabi kuma yana da kyan halitta. Annabi yana da kyan halitta. To kaga in kyan halitta ke jawo a samu soyayya, kenan Annabi yana da abin da zai jawo soyayya a so shi. Saboda diri da halitta da Allah madaukakin sarki ya masa. Ɗaya daga cikin sahabbansa Hassan ibn Thabit, Allah ya yarda da shi, yana cikin mawaka na annabi sallallahu alaihi wasallam, da ya kalli annabi ya kalli annabi sai ya zubo wasu baitoci, yace wa ahsana minka lam tara qattu aini wa ajmala minka lam talid an-nisaa khulitta mubarra'an min kulli aibin ka annaka kad khulitta kama tasha. Da ya kalli annabi sai ya zubo waɗannan baitoci, yace wa ahsana minka, mutum mafi kyau irin ka, lam tara qattu aini, ido na bai taba gani ba shi tunda yake a rayuwarsa, bai taba ganin mutum da ya kai annabi kyau ba a rayuwarsa gaba daya. Shine ma har malamai suka tattauna cewar a duniya kan waye yafi kyau. Mun sa annabi Yusufu an bayyana masa kyan, an bayyana mana kyansa cikin alqur'ani. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sahabbansa da suka rayu da shi sun mana bayani kan siffofinsa. Cikin halittar annabi gaba daya babu naqasu, haka Allah ya halicce shi. Allah bai bar wata kafa ma wani da zai soki annabi a halittarsa ba, a kafafunsa, a hannayensa, a fiskarsa, a gashinsa, a gadon bayansa, a cikinsa, a idanunsa, a ganinsa, a saurarensa, a tafiyarsa, a maganarsa, a zamansa, a kwanciyansa, babu wata kafa da Allah ya bari da za a iya sukan annabi da ita. Saboda ya masa cikakkiyar halitta sallallahu alaihi wa sallam. to shine Hassan bin Thabit ya kalle shi ya rera waɗannan baitoci. Shine wasu daga cikin malaman suke ta a duniya kakkaba wanda ya kai annabi kyau. Wasu kuma suka ce a annabi Yusufa, saboda me? Saboda ayoyin Qur'ani sun bayyana hadda musibar da ta samu ga wasu mata, suka ce annabi kuma wannan musibar ba ta faru ba saboda kensa. Wasu kuma sai suka ja suka tsaya suka ce a ba za su ce annabi Yusufu shi yafi annabi sallallahu alaihi wasallam kyau, ba za su ce annabi ne yafi kyau wallahu ta'ala a'lam. To amma sahabbansa sun shaida cewar su a rayuwar da suka yi ba su taba ganin mahalukin da ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam kyau ba. Shine bayanin Hassan bin Thabit, wa ahsana minka lam tara qattu aini wa ajmala minka lam talid an-nisa. Mutum mai kyau irin kamatan duniya ba su haife shi ba, inji Hassan bin Thabit. Babu mutum mai kyau irin ka da matan duniya suka haife shi. Yace khulitta mubarra'an min kulli aibin, an halicce ka kana kubutacce daga kowane aibu, babu aibu tattare da annabi a halittarsa. Kamar yadda muka yi bayani, duk in ka duba halittar annabi daga sama har ƙasa babu wani aibu ko kwaɗa da za a soki annabi. Shine kulikta mubarra'an, an halicce ka kubutacce min kulli aibin daga kowane aibi. Ka annaka kad khulikta kama tashau, kai ka ce an halicce ka ta yanda ka ga dama. Yanzu in inda Allah zai nemi shawarinka, misali gabanin ya halicce ka, ya kake so ya halicce ka, ai za ka zabi sura wacce tafi kowace sura kyau, ka ce Allah a wannan surar nake so ka halicce. To annabi idan ka ganshi kai ka ce shi ya bayyana cewa ga irin surar da yake so Allah madaukakin sarki ya halicce shi a cikinta, Allah ya halicce shi cikinta. Saboda me? Saboda kamalarsa da cikan halittarsa da kyansa da dirinsa da kyan surarsa. To kaga idan ya zamanto a sababin kyan halitta ke sa a so mutum, to annabi yana da kyan halitta, kaga kenan sai a so shi. Kenan yanzu wanda yake karanta tarihin annabi ya karanta siffofinsa ya ga yanda Allah ya masa cikakkiyar halitta kammalalliya kyakkyawa wacce ta tsara na kowa, wannan shi ma zai ƙara shigarwa mutum da soyayya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin zuciyarsa. Wannan sababi na farko da ke jawo soyayya annabi ya same shi. Sai sababi na biyu da ke jawo soyayya shine siffa da mutum ya siffanta da ita, siffa a baryabu. Idan mutum ya siffanta da wata siffa cikin siffofi ababen yabo, wannan yakan gadan masa da soyayyar mutane. Kamar misali, mutum ya zama mutumin kirki, mutumin kirki mai addini mai ibada, za ka ga mutane suna son sa. To annabi mutumin kirki ne mai addini mai ibada, kake nan yana da siffan da za a so shi. Tunda idan kana neman mutumin kirki a al'umma nan, annabi ne na farko. In kana neman mai ibada cikin al'umman nan, annabi ne na farko. Duk wani wanda zai zama mai addini mai ibada zai biyo bayan annabi. To duk wanda ya zama mai addini mai ibada, fitira ce zaka ga mutane suna son sa. Musulmai zaka ga suna son sa. To annabi mai addini, annabi mai ibada, wasu daga cikin sashe na sahabbansa sun zo sun tambayi matansa game da ibadarsa. Matan suka ba su labari, yana kaza yana kaza yana kaza, sai suka ce wannan annabi fa kenan wanda Allah ya gafarta masa abin da yayi da ma wanda bai ba, amma yake ibada irin haka, mu ko muna ta bacci. A dole mu yi karatun tanafu. Ɗaya daga cikin su yace, kai ni kan zan je ne ta azumi har abada, har mutu bazan ci abinci da rana ba. Ɗaya kuma yace zan je in yi ta sallah, bazan yi bacci da dare ba har in koma ga Allah. Ɗaya kuma yace zan je in kifi ga ibada, bazan yi aure ba. Suka juya suka tafi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo aka bashi labari cewa gashi wasu sashe na sahabbanka sun zo sun tambayi yanayin ibadarka, an ba su labari ga irin martanin da kowane ɗaya daga cikin su ya mayar. Sai ran annabi ya baci, yace a nemo masa su. Aka nemo su suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam, yace naji shin ku ne kuka ce kaza da kaza da kaza da kaza? Suka ce ƙwarai ya rasulullah. Wannan ya ce shi ya ce tabbas zai ta azumi ba zai ci abinci da rana ba. Wannan ya ce shi tabbas ya faɗi cewar zai ta sallah ba zai bacci da dare ba. Wannan kuma ya ce tabbas shi ma ya shaida cewar ya ce ba zai yi aure ba zai je kifi da ibada kawai har ya koma ga Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu, lallai ni na fi ku taqwa kuma na fi ku tsoron Allah, amma duk da haka ina azumi ina hutawa, sannan ina sallah na dare ina bacci kuma ina auren mata, duk wanda ya kyamace sunna ta ba tare da ni, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. To babban abin da zamu fahimta cikin takaitacciyar wannan kissa, Annabi yana ibada sosai, zai yi tsayuwar dare kafafunsa su kumbura suntum, matarsa tana tausaya masa tana ta haba, ya rasulullah a kake wahal da kanka ne, alhali an gafarta maka abubuwan da kai da ma wanda ba kai ba. Sai Annabi ya ce mata ya Aisha, afala akuna abdan shakuran, ya Aisha shin bazan zama ba mai godiya ba tunda Allah ya gafarta mun abubuwan da nayi da ma wanda bai ba ban yi ba, ai ya kamata in zama mai godewa Allah da tsayuwar dare. To kaga wannan yake nuna idan ibada ne za ta sanya a so mutum, to Annabi shi ya fi cancanta a fusan sa sama da kowa, saboda ya fi kowa ibada, ya fi kowa taqwa, ya fi kowa ƙarfin imani. Sannan daga cikin siffofi da suke gadar da soyayya, kyawawan siffofi, akwai ilimi. Galibi idan mutum Allah ya hore masa ilimi, za ka ga fitra ta mutane suna son mai ilimi. To Annabi kuma akwai wanda ya kai shi ilimi a al'umman nan babu. To kaga ya tattara siffofin da mutum idan ya siffanta da su za su gadar masa da soyayyar mutane, tunda Annabi shi ne ma ya zo da ilimin. Kake nan babu wanda ya kai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ilimi. Sai abu na ƙarshe wanda ke gadar da soyayya shi ne kyakkyawan hali. Idan za ka yi mu'amala da mutane, mu'amala kyakkyawa, ka zauna da mutane zama abun burgewa, ka zama mai kyautata musu, to wannan zai sa su zamanto masu son ka. To Annabi kuma a duniya kakaf ba wanda ya kai shi kyakkyawan hali, da kyawawan ɗabi'u, da kyawawan mu'amala. To kaga kenan duk wasu siffofi da za su sa a so shi ya tattare su, yana da siffofin. Za a masa abu a cutar da shi ya yi haƙuri. Idan ka yi mu'amala da shi sai ya burge ka. Haka Imamul Iraki ya ce, waman khalatahu ahabbahu, duk wanda ya cuɗanya da Annabi sai ya so Annabi, saboda kyan halinsa sallallahu alaihi wasallam. Sai ka so shi, Balaraben ƙauye zai zo, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafi, ya kama mayafin Annabi ya cizga ta bayansa har sai wuyansa ya shata ya yi jajawa. Sayyidina Umar zai ce, ya Rasulullah, ba ni dama in daki wannan wuyan mutumin nan, ina ganinsa munafiki ne, ya zo da zimmar cutar da kai. Sai Annabi ya yi dariya ya ce, kyale shi ya Umar. Shi kuma lokacin da yake cizgan mayafin Annabi, shi Balaraben ƙauyen yana munana ladabi wa Annabi, munana ladabi a fatar baka, munana ladabi a aikace. Tunda ya cizgi mayafin Annabi, wuya Annabi ya shata, kuma yana cewa Annabi ba ni dukiyar da ke gurinka, ba na babanka bane, ba na mamanka bane. Kaga munana ladabi guda biyu, ya kausasa harshe wajen magana da Annabi ba ladabi ciki, sannan kuma ya cutar da Annabi a lafiyarsa lokacin da ya cizgi mayafinsa har wuyarsa ya shata. Munana ladabi ɓangarori guda biyu. Annabi kuma sai ya yi murmushi ya yi dariya. Sayyidina Umar ya nemi izini na Annabi ya bashi dama ya kashe wannan mutumi, saboda alamansa munafiki ne. Annabi ya ce, a aje a ɗebo masa dabino a cika masa mangala guda na jakinsa da ke tafe da shi, aje a ɗebo sha'ir a cika ɗaya mangalan na jakinsa. Haka kuma aka yi. Annabi ya ce, ya ishe ka, ya ce ya ishe ni. Ya kaɗa jakinsa ya tafi, ya je gurin mutanensa ya ce, kai ku musulunta, Allah Muhammadi yana kyautan wanda baya tsoron talauci. Yuti ata'a man la yakhsha al-faqr. Nabi sallallahu alaihi wasallam an kawo masa al-kabba, an kawo masa kyautan al-kabba. Al-kabban nan ta burge Annabi sallallahu alaihi wasallam. A lokacin da aka bashi sai ya shiga ya sa ya fito, ya fito majalisinsa. Yana fitowa yana zama, sai wani cikin sabon sai ya Rasulullahi ba ni ita man. Sai ya ce to bari in je in ciro in kawo masa. Yanzu fa aka kawo masa, ya sa a jikinsa saboda ta burge shi yana santa. Yana fitowa ɗan mintuna kalilan, wani cikin sahabbansa ya roke shi ya bashi, sai ya ce bari in je in kawo ma. Bai ce a'a ba zan baka ba. Shine Imam al-Iraqi ya ce ma sila qattu hajatan fa qala la. Annabi ba a taba tambayansa cewa Rasulullahi ban kaza, ya ce ba zan bayar ba. Ba ɗabi'arsa ba ce. Kai wani lokaci za a tambaye shi ma babu, ya ce yanzu kaga babu, amma ka yi haƙuri. Ina tsammani ƙarshen sati ko ƙarshen wata akwai dukiya kaza da za ta shigo mu. Insha Allah in ta shigo zan baka. Ma'ana in ka zo nema gurin Annabi dai ba za ka tafi da ɓacin rai ba. In ma ka samu ko ka rasa, in ka samu ka ga dama abin da kake nema ka samu. In kuma ka rasa ba za ka tafi da kunci ba, zai ba kalamai masu taushi, zai kwantar maka da hankali, sannan kuma ya maka alƙawari. Ka tafi kana murna. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga kyawawan ɗabi'u ne irin na Annabi wanda suke gadar da soyayya tsakanin mutane. Annabi ya shiga zai ciro wannan alkibba ya kawo ma wannan sahabi. Sai sauran wanda suke zaune a majalisin suka zarge shi cewa kai ko ya za a yi kai haka, kana gani dai alkibban nan da aka kawo wa Annabi yana santa, shi yasa ana kawo masa ya saka, kai kuma yanzu za ka raba shi da ita. Sai ce ku bi ni a hankali, ba wai na roki Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ina kwaɗayin alkibban bane, a'a tunda naga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ta a jikinsa, sai na yi sha'awar ya bani in samu albarkan jikinsa. Wannan ya sa na roƙe shi, ba wai saboda kwaɗayinta ba ne. To ba a jima ba sai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo da ita a hannunsa sai ya danka masa. Haka yake sallallahu alaihi wasallam. To kaga mutane ko inda za ka kyautata musu, za ka samu soyayyarsu. Ahsin ilan nasi tasta'bir qulubahum fa talama sta'bada al-insana ihsanu. Ka kyautata wa mutane sai ka bautar da zukatansu, sai mutane su zama kaman bayinka, saboda matukar kana kyautata wa mutane ba abin da za ka nema daga gurinsu, ka ce ku yi kaza su ce ba za mu yi ba, in dai kana kyautata musu. To Annabi kuma yana kyautata wa duk wanda ya mu'amala da shi, musulmi ne ko kafir, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kyautata masa. Wannan ya sa kafirai da yawa sun shiga musulunci saboda kyautata irin na Annabi, kyakkyawan hali irin na Annabi, taushin zuciya irin na Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Fa'ida ta hudu da za mu ɗauka cikin fa'idojin karanta sira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda yake ƙoƙarin karanta sira Annabi zai san sabubban da suka sa aka saukar da ayoyi masu tarin yawa cikin Alƙur'ani. Tunda ai Annabi yana rayen ne aka yi ta saukan masa da ayoyi ɗin, wani abu ya faru ne aka saukan masa da ayoyi, to ba za ka sani ba sai kana karanta tarihin rayuwar Annabi. To kaga kenan wanda yake karanta tarihin rayuwar Annabi zai san sabubban da suka sa aka saukar da ayoyi na Alƙur'ani da kuma maganganun da Annabi ya yi a lokacin da aka saukar da ayoyin da shi da sahabbansa Allah ya yarda da su. Wannan fa'idar ta hudu kenan, fa'idar karanta sira ta hudu. Fa'idar karanta sira ta biyar, ina ga mun ambaci bakwai ma ya isa, amma malamai sun zubo su da yawa. Fa'idar karanta sira ta biyar, wanda yake karanta sira Annabi zai iya fahimtar nasikh wal mansukh ta hanyar karanta sira Annabi. Mun san a cikin ayoyin Alkur'ani akwai an-nasikh wal mansukh. Nasikh wanda ya soke, al-mansukh wanda aka soke. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Babu wata aya da za a soke ta cikin Alkur'ani face an zo da wacce ta fita alkhairi ko kuma an zo da kwatankwacinta. To ka kenan akan zo da aya a zartar da hukunci, sai wata aya ta zo ta soke. To yanzu in baka karanta tarihin rayuwar Annabi ba, ka san wannan aya ita aka fara saukarwa, sai kuma daga baya aka saukar da wannan aya, ya za a yi ka san nasikh wal mansukh. Kenan yanzu malamai da suka yi rubutu akan annasikh wal mansukh dole sai da suka koma tarihin rayuwar annabi suka ga yaushe aka saukar da ita wannan ayar da aka soke ta ita wannan ayar da ta soke yaushe aka saukar da ita kaga kuma akwai su a cikin alqur'ani akwai ayoyin da an soke tilawarsu amma hukuncin su yana kaman ayan jifa jifan wanda yayi aure kuma yayi zina wannan ayar babu ita a cikin alqur'ani amma kuma hukuncin ta yana nan ana zartar da shi ayar inji sayyidina umar yake cewa tana nan hukuncin ta yana nan har yanzu yana aiki ba a soke shi ba amma an soke tilawar shine ash-shaykhu wash-shaykhatu idza zanaya farjimuhum al-batta jaza'an bima kasabana kalam min Allah wallahu azizun hakim wannan aya ce wacce an soke tilawarta inda zaka zo cikin alqur'ani ba zaka same ta ba amma hukuncin ta yana nan yanzu wanda ya aure in yayi zina hukuncin sa shine me shine jifa to ya akai aka gano cewa an soke tilawar wannan aya sai da aka karanta tarihin rayuwar annabi aka gano sallallahu alaihi wasallam sannan akwai ayar da ita kuma ana tilawarta yanzu cikin alqur'ani amma hukuncin ta baya aiki wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum fastashhidu alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu famsikuhunna fil buyuti hatta tawfahunna al-mautu aw yaj'al Allahu lahunna sabila wannan ayar hukuncin ta baya aiki amma kuma tana nan ana tilawarta cikin alqur'ani cikin suratul nisa wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum wanda zasu zo da alfasha cikin matanku alfasha ta zinake to ku nemi shaidu mutum su shaida wannan aiki na alfasha da suka yi fastashhidu alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu har in har suka yi shaida fa amsikuhunna fil buyuti hukuncin su akange su a cikin gida a hana su fita har sai sun mutu ana amfani da wannan hukuncin ba a yi jifa ake kenan wacce ayar wacce aka soke tilawarta ita ta soke wannan ayar da aka soke hukuncinta kenan wancan an soke tilawata amma kuma aikin ta yana nan ita kuma ta soke hukuncin wannan aya na suratul nisa wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum to ya akai aka gano wannan sai da aka karanta tarihin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam to fahimtan nasikh wal mansukh a lokacin da ake karanta tarihin rayuwar annabi bai takaita da ayoyi ba har hadisai ai hadisai ma ana samu wani hadisi ya soke wani akwai misalan suna nan barkatan cikin hadisan annabi to idan baka karanta tarihin rayuwar annabi ba ya za a yi ka gane cewa wannan hadisi ya soke wannan annabi sallallahu alaihi wasallam farkon dawowansa madina yace innamal ma'u minal ma'i innamal ma'u minal ma'i ai wankan janaba na zama tilas ne ga mutum a lokacin da ya kusanci iyalinsa a lokacin da ya fitar da ya release ya fitar da mani shine wankan janaba ke zama tilas innamal ma'u ai ruwa na wankan janaba na zama tilas ga mutun yayi wanka minal ma'i in yayi release kenan yanzu idan mutun ya kusanci iyalinsa sai mani bai fita ba kenan ba wanka a kansa wannan farkon musulunci saboda wannan hadisi na innamal ma'u minal ma farkon dawowan annabi garin madina annabi yace wanka na kama mutum ne in ya kusanci iyalinsa a lokacin da ya release wannan farkon dawon annabi madina bayan wasu shekaru sai annabi ya ce idan taqal khitanani faqad wajaba al-ghusl idan har kaciya guda biyu sun haɗu yana nufin mutum ya zo wa matarsa ya kusance ta koda ko ba abin da ya fita daga gare shi to wanka ya zama wajibi kaga wannan hadisi ai ya bambanta da wancan hadisi da annabi ya ce innamal ma'u minal ma'i sai aka ce to wannan hadisi ya soke wancan cewa idan taqal khitanan matukar mutun ya kusanci iyalinsa koda ya fitar da wani abu daga jikinsa ko bai fitar ba wanka ya zama wajibi sai wannan hadisi ya soke wancan to ya akai aka gane cewa wannan hadisi ya soke wancan sai da aka karanta tarihin rayuwar annabi aka ga wannan ya fade shi farkon dawowansa madina wannan kuma bayan nan da shekaru to da ba a karanta tarihin annabi rayuwar annabi ba za a gane haka ba kai kenan karanta tarihin rayuwar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yana taimakawa wajen fahimtan ayoyin da aka soke da kuma waɗanda suka soke su da hadisan da aka soke da kuma waɗanda suka soke su wannan fa'ida ta biyar kenan cikin fa'idoji na karatun sira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai fa'ida ta shida wanda yake karanta tarihin rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam zai tsaya kan mu'ujizozi waɗanda suke masu tarin yawa da Allah ya karfafi annabinsa da su mun san kowane annabi akwai mu'ujiza da Allah madaukakin sarki yake karfafansa da shi wanda zai ƙara tabbatar da gaskiyansa to wanda yake karanta tarihin rayuwar annabi zai ga mu'ujizozi daban-daban da Allah ya ba wa annabinsa amma wanda bai karanta ba ba zai gani ba zai ma sani ba to shi kuma karanta mu'jiza annabi ko mu'jizozi na annabi sallallahu alaihi wasallam za su ƙara gadarwa musulmi ƙarfin imani da annabi da ƙara samun nitsuwa cewa tabbas fa shi din annabi ne saboda annabin yana zuwa da mu'jizan gagaraba daudan ya tabbatar da gaskiyarsa wanda suke da kokonto cewa shi ba annabi bane su fahimci fa cewa shi ba kamar kowa bane shi manzo ne na Allah subhanahu wa ta'ala to karanta tarihin rayuwar annabi yakan sa bawa ya ƙara samun yaqini tunda ba wai ana an ce ba shi da yaqinin bane a ai ƙara samun yaqini cikin yaqinin sa da yake da shi kuma yaqinin nasa ya ƙara ƙarfi annabi Ibrahim alaihi salam da yace wa Allah subhanahu wa ta'ala arini kaifa tuhil mauta me Allah ya ce masa awalam tu'min sai ya ce me bala walakin litatma'inna qalbi to kai ma musulmi zaka ƙara samun nitsuwa na zuci zaka ƙara samun ƙarfin yaqini a lokacin da ka karanta mu'jizozi na annabi gagaraba dau abubuwan da ba kowa isa yi ba sai gashi annabi yana yi wanda zai ƙara tabbatar da gaskiyar manzancin sa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam akwai wani babban misali da ya faru cikin mu'jizozin annabi wanda a take sa mutun ya musulunta cikin kafiri Imam al-Baihaqi ya kawo wannan mu'jizar cikin dalailun nubuwa nasa wani mutum dan kasar Yemen wanda yake ruqiya mun san ruqiya ai shine kaiwa mutum addu'a ko ka karanta masa ayoyin Qur'ani wanda yake maras lafiya ya samu sauki ita ake cewa ruqiya to wani mutum dan kasar Yemen yana ruqiya sai ya shigo garin Makka yazo da zumman yin dawafi mun san gabanin zuwan musulunci suna dawafi mushrikai suna dawafi saboda suna girmama dakin Ka'aba to ya shigo yin dawafi yana dawafi a gefen Ka'aba sai ya ji wasu manya cikin mushrikai irin Umayyah ibn Khalaf suna tattaunawa akan yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ƙara zama musu barazana da kuma kokawa yanda yake kusha allolinsu allolin da suke bauta gumakansu kenan da kuma yanda yake nuna cewa ai iyayensu da suka tafi suna bautan wannan allolin nasu suna wuta abun yana ci musu tuwo a kwalla to shi wannan mutum dan Yemen da yaji wannan sai ya ce kai to wannan komai akai yana da jinnu yana da masul jinnu saboda ba yanda za a yi mutum yazo ya samu iyayensa da kakaninsa da danginsa ya dinga cewa wanda suka mutu suna wuta abinda suke bauta ya ta kushewa ya ce abun banza ne ya ce wannan komai aka yana da tabin hankalin kuma na jinni ne masul jinni ne wannan zan agaza masa kafin in bar Makka zan je in same shi na masa ruqiya tunda ni ina ruqiya yayi ta neman annabi a ranar bai same shi ba sai washe gari sai ya samu annabi a gefen Ka'aba yana sai wa annabi tambayoyi annabi ya bashi amsa ya ce a to alhamdulillah kai matsalar kama mai sauki ce tunda gashi har kana fahimta ta nayi ruqiya ma wanda suka fika matsalar kwakwalwa kuma sun warke kai kan insha Allah cikin sauki zaka warke sai annabi ya ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد سيتي كاي ƙara mun wannan bayanin naka she inji annabi ya maimaita yace ƙara inji annabi ya maimaita yace kai ni dinnan da kake gani naje gurin bokaye naje gurin matsubbata naje gurin mawaka naje gurin masu fasaha cikin laraba ban taba jin magana irin wannan ba wannan magana irin wannan daga ina take sai ce ni dinnan da ka gani manzo ne na Allah duk kuma abuwan da nake zuwa da su daga gurin Allah nake zuwa da su sai ce to me ka zo da shi nace ka kadaita Allah wajen ibada ka bauta masa kar ka hada shi da kowa sannan kuma kai salloli guda biyar kai azumin watan ramadana ka bada zakka kai aikin haji yace to inai wadannan abubuwan me zan samu sai Allah zai baka aljanna sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ka gani mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi fasaha na harshe cikin maganganun sa sannan Allah ya bashi alqur'ani shi ma karan kansa mu'jiza ce wanda zaka ga wanda ba musulmi ba idan ya karanta dole dai ko bai imani da shi ba zai taba zuciyarsa musulmi kuma idan ya karanta zai samu ƙara samun yaqini da ƙarfin imani da nutsuwa to yanzu wanda yake karanta tarihin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam shine zai tsaya akan mu'jizozi na annabi ya fahimce su ta yanda zai samu ƙarin ƙarfin imani da nutsuwa da yaqini kaga wannan yana daga cikin fa'idoji na karatun sirar annabi sallallahu alaihi wasallam duk da lokaci ya cin mana bari mu karkare da fa'ida ta bakwai ya zama ita ce ta karshe daga cikin fa'idoji na karanta tarihin rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al'umman da suke karanta tarihin rayuwarsa wannan karatu zai zama lallashi gare su bisa yanayi da za su samu kansu a ciki na jarrabawoyi ko bala'i ko fitintinu idan ka samu kanka cikin jarrabawa ko ka samu kanka cikin kalubale ka tuna akwai wanda ya fika alkhairi ya samu kansa cikin jarrabawar da ta fita ka annabi sallallahu alaihi wasallam an haife shi maraya an haife shi ubansa bashi dare tun ana da cikin sa Allah ya dauki rayuwar mahaifinsa mahaifiyarsa yana dan shekaru nawa ta rasu shekaru 6 yana dan shekaru 6 bai yi wayo ba bai hankali bai zo masa ba kakansa ya rungume shi yana dan shekara 8 kakan ya rasu to yanzu kai a matsayinka na maraya idan ka samu kanka cikin yanayi na maraici ka tuna cewa wanda ya fika alkhairi shi ma ya taka wannan yanayin ya shiga wannan yanayi ya taka wannan matsayi kaga wannan sai zama lallashi ga marayu sannan kai da zaka zo ana cin mutuncinka ana maka izgili saboda addini ko riko da addini ana kushe ka saboda shiganka al'amarin addini ko riko da addini an yi ma wanda ya fika alheri shi kan ma yunkurin kashe shi akai ka tuno wannan kaga wannan musamman masu karantarwa zai zama lallashi gare su duk irin cutar wanda za a maka duk irin tsangwaman da za a maka bai kai na annabi ba sallallahu alaihi wasallam annabi an yi yunkurin kashe shi a makka ya yi hijira daga makka ya koma madina ma bai tsira ba sun yi tabinsa suna so su ga bayansa a yakin khandak shekara ta 4 bayan hijira sun hada karfi da karfe tsakanin mutanen makka quraishawan makka da sauran kabilun larabawa da yahudawa na khaybara akan su zo su murkushe madina su gama da annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka kira su da al-ahzab Allah ya kira sura su kutum da sunan su ahzab abinda ake nufi da ahzab sune tawaga da suka hada kawunan su suka zo da zimmar su gama da annabi da shi da sahabbansa a madina shi yasa aka kira su da ahzab aka kira ma yakin da ahzab kuma an kira ta da me khandak saboda rami da aka tona to kaga sun zo madina da nufin su gama da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai ba su dama ba sun zo yakin Uhud nan kuma sun fasa annabi goshinsa sun masa jina-jina sun wanke masa fuska da jini sun karya masa haƙaransa har ma sun yi tsammanin sun kashe shi saboda zumma su samu su kashe shi amma annabi yayi hakuri to yanzu duk wani kalubale da jarrabawa da ibtila'i da zai same ka a rayuwarka ta duniya ka tuna gabanin ya same ka ya samu wanda yafi ka alkhairi ya samu mafificin mutum da yafi ka matsayi da kima da daraja gurin Allah to in ka tuna wannan kai sai ka dauki naka ma a matsayin nafila tunda kalubalen da ake samu a yau ai ba zai kai na annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam a gurare daban-daban an masa jinajina an masa jinajina a Taif an masa jinajina a Uhud an masa maganganu masu kaushi masu zafi an ce shi boka ne an ce shi mawaki ne an ce shi makaryaci ne bayan kuma da sun masa sheda da gaskiya amma sun masa sheda ƙarya sun masa shaidar cewa shi mawaki ne shi boka ne shi matsubbaci ne in ce masa mahaukaci ne duka kalmomi irin wannan ba wanda ba a ga annabi ba annabi yayi kamar bai ji ba ya rufe kunnensa saboda me saboda ya san shi me yake to kaga kenan a yau duk in an maka irin waɗannan abubuwa an kausasa harshe a kanka an kushe ka an tozarta ka an yi ma wanda yafi ka alheri sai ka lallashi kanka da wannan to karanta tarihin rayuwar annabi da ganin irin gwagwarmayan da ya sha da wahalhalu da ya sha akan wannan addini da isar da wannan addini zai taimaka maka kai ma ka lallashi kanka kai hakuri a duk lokacin da ka samu kanka a cikin wani kalubale na rayuwa ko kuma a santsi na watsa addinin musulunci ko kuma kare addinin musulunci kai ma zaka dauki izina sai ka rarrashi kanka ina ga za mu tsaya a wannan gaba din idan mun zo a haduwa ta gaba kai tsaye sai mu shiga karatu cikin wannan littafi za mu fara da babi na farko annasabu sharif wato nasaba wanda yake madaukaki nasaba annabi kenan sallallahu alaihi wa sallam abubuwan da muka karanta wanda suke dadai Allah ba mu ikon to abubuwan da muka karanta na dadai Allah ba mu ikon amfani da amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh